0707 3 4 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci a yau ma ga mu tare da she malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalimu, babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano, wanda kuma shine zai amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu. Akan kala akan zuwa. To ina ga zamu je ga malam domin mu ji shimfiɗa kafin mu je ga tambayoyin naku kai tsaye.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايانك ينقوى ماسو سورانمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب كو شكا ونجي تعالى يعني امتونا الأمة تامو لاني امر دا باب وتا الأمة دا تسامو إلنتا ونجي تعالى يا تورا وبنو إسرائيلي annabawa da yawa ya ba su sarauta da shugabanci a doran ƙasa, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa game da annabi Musa alayhi salamu, iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alami. Annabi Musa alayhi salamu ya ce wa mutanen sa banu Isra'il, ya ku mutane na, ku tuna ni'imar da Allah ta'ala ya muku yayin da ya sanya annabawa a cikin ku, kuma ya sanya ku sarakuna, wato masu mulki a bayan ƙasa, ya ba ku abin da bai bawa wato wasu daga cikin talikai ba. Wannan ayar duka tana bayanin irin ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa banu Isra'il a zamanin su, ta yadda ya fifita su da samun annabawa da masu yawa a cikin jinsin bani Isra'il. Sannan kuma Ubangiji ta'ala ya ba su shugabanci, ya ba su sarauta bayan annabci, a cikin su akwai sarakuna annabawa irin su annabi Suleiman, annabi Dawud gabaninsa alayhi salam, wanda wannan ba karaman ni'ima bace da Allah ya yi musu, wanda hatta sa shi annabi Musa alayhi salam yake jan hankalin banu Isra'ila cewa su tuna wannan ni'imar da ya musu, wato kada su yi masa butulci bayan ya musu wannan gagarumin ni'ima. Wannan al'umma ta Nabi sallallahu alaihi wa sallama al'umma ce da Allah ta'ala yawa ni'imar da bai yi wa kowace irin al'umma gabaninta ba. Idan har banu Isra'il Allah ta'ala ya ni'imta su da waɗancan ni'imomi da muka ambata, kuma nabinsu alaihi salam annabi Musa alaihi salam ya rika jan hankalinsu cewa kar su manta da wannan ni'imar. Wannan al'umma ta mu ita tafi cancanta a yi mata wannan jan hankalin cewa kar ta manta da ni'imomin da Allah ya yi mata. Ni'imar da Allah ya yi wa wannan al'umma ta yadda Ubangiji ta'ala ya zabo wannan al'umma ya fifita ta akan kowace al'umma. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah ya ce kun tabbata mafi alkhairin al'umma wacce aka fitar wa mutane, kuna yin umarni da kyakkyawan abu, kuna hana mummuna, kuma kuna imani da Allah. Ubangiji ta'ala ya nuna fifikon wannan al'umma akan kowace al'umma da aka taɓa yi a doron ƙasa, saboda waɗannan sifofi da suka sifanta da shi na umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna da imani da Allah. Ko da an samu al'ummomi da yawa gabanin wani al'umma suna da waɗannan sifofi, to waɗannan sifofi sun fi tabbata, sun fi bayyana, sun fi kankama a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama, da shi yasa Ubangiji ta'ala ya yi batun fifita ta akan sauran al'ummomi. Haka nan Ubangiji ta'ala ya sanya wannan al'umma, al'umma ce tsaka-tsaki, wadda tsaka-tsaki ce a cikin sha'anin aqida, tsaka-tsaki ce a cikin sha'anin ibada, tsaka-tsaki ce a cikin sha'anin mu'amalarta, mu'amalarta da annabawa, mu'amalarta da mutane da sauran kuma al'amuranta. Allah ta'ala yake cewa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Haka nan muka sanya ku al'umma ce wacce take tsaka-tsakiya, don ku zamo masu yin shaida ga mutane ranar gobe kiyama, kuma manzo ya zama mai shaida gare ku. Kasance wani al'umma ita ce za ta yi shaida akan sauran al'ummomi, za ta yi wa sauran annabawa shaida akan cewa sun isar da sako, sun isar da manzancin da Allah ta'ala ya turo su da shi zuwa ga al'ummominsu, sannan su kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai shaida gare su. To wannan falala babu wacce ta kai falalar da ta aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, annabin ƙarshe mafificin halittu duka, Ubangiji ta'ala ya aiko shi ya zabo shi a cikin wannan al'umma. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. Lalle Allah ta'ala yayi baiwa da kyautarsa ga mu'minai yayin da ya aiko musu da wani manzo daga cikin jinsin su da ke karanta musu ayoyin Allah, yake karanta musu hikima. Haka nan Ubangiji ta'ala ya zabi wannan al'umma, ya fifita ta da aiko da saukar da mafi darajar littafinsa, wanda shine littafin da ya shafe dukkanin sauran littafai da Allah ta'ala ya saukar wa annabawa gabaninsa. Ya fifita wannan al'umma da bata shari'a da ta shafe ta danne dukkan shari'o'i da suka gabata da Allah ta'ala ya bawa annabawa. Ubangiji ta'ala ya cika addininsa, ya cika ni'imarsa ga wannan al'umma ta yadda ba za ta buƙaci ƙari ba, ba za ta buƙaci canji ba, ba za ta buƙaci ciko ba. Komai da ake buƙata sai da ya cika zanzan, ya zama da babu wani abin da yake zai kusantar da bawa zuwa ga Allah ta'ala ba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayaninsa ba. Babu kuma wani abin da zai nisantar da bawa daga Allah ta'ala ba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayaninsa ba. Ubangiji ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. A yau ne na cika muku addininku, kuma na cika ni'ima ta gare ku, sannan na zaba muku ko na yarje muku musulunci a matsayin addini. Ubangiji ta'ala ya cika dukkan wata dangin ni'ima ga wannan al'umma kamar yadda ya cika mata addininta, ya zama da babu wani abin da zai sa ta samu soyuwa gurin Allah ta'ala face Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayaninsa, kamar yadda ya ambata cewa ban bar wani abu da zai kusantar da ku zuwa ga Allah, ya nisantar da ku daga wuta, face na umarce ku da shi. Haka nan ban bar wani abu ba wanda zai kusantar da ku zuwa ga wuta, ya nisantar da ku zuwa ga Allah, face na hane ku daga wannan abu. Saboda haka Allah ta'ala ya yi mu al'umma wannan baiwa, ya zama na addinin ta, shi ne addinin da babu wani wanda zai zo da wani addini ranar gobe kiyama. Ubangiji ta'ala ya saurare shi, ya karɓi wannan addinin da zai zo da shi. Duk wani addinin da za a kusanci Allah da shi, kusanci Allah da shi, a bautawa Allah da shi, ba musulunci ba, Ubangiji ta'ala ba zai karɓe shi ba. Allah ta'ala ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wanda duk ya nemi wani addini ba musulunci ba, to Allah ba zai karɓi wannan addini daga wajensa ba, kuma a ranar gobe kiyama zai kasance cikin wato hasararru. To irin waɗannan ni'imomi da Ubangiji ta'ala ya yi wa wannan al'umma, waɗanda mutum zai daɗe yana lissafinsu ba tare da ya kai ƙarshe ba, ba tare da ya kai gaci ba, zai jima yana ƙididdigarsu ba tare da ya faɗe su duka ba, ni'imomi ne waɗanda suka wajabtawa wannan al'umma da su zama masu godiya ga Allah, masu miƙa wuya ga Allah, masu imani da Allah, masu dogaro ga Allah, masu tsare dokokin Ubangiji da yi masa biyayya cikin umarninsa da hannunsa. Bai dace ba ko a hankali Ubangiji ta'ala ya yi mana irin waɗannan ni'imar, sannan mu zama butulu, mu zama masu butulci, masu kafircewa ni'imominsa, masu ƙoƙarin saba masa a kodayaushe, masu yin abin da ya hana da barin abin da ya yi umarni da shi. Babu shakka ko a hankalci wannan ya saba wa hankali, ya saba wa tunani. Mutumin da Ubangiji ta'ala ya masa kyakkyawan zubi na hankali ba zai so ya bata ma wanda ya dadada masa, ya kyautata masa ba, ba zai so ya munana ma wanda ya kyautata masa ba, zai so ya dadada masa kamar yadda ya dadada masa. To Ubangiji ta'ala shi ya yi mana ni'imar da babu wanda ya yi mana irin ta, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, la ce innal insana la zalumun kafar. da za ku yi ta lissafin ni'imomin Allah ba za ku kididdige su ba. Amma dan Adam sai gashi mai yawan zalunci ne, mai yawan mutunci. Wajibi ne ga ƴan uwa musulmi mu koma ga Ubangiji Ta'ala mu yi masa godiya bisa ga waɗannan ni'imomi da ya mana. Mu tuba zuwa gare shi, mu nemi gafarar sa akan abubuwan da muke aikatawa na laifuffuka. Ubangiji Ta'ala mai yawan gafara ne, mai yawan jinkai. Ubangiji Ta'ala ya ce wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim. Lalle idan kuka ce za ku lissafe, za ku kirdige ni'imomin Ubangiji, ba za ku lissafe su ba. Kuma Ubangiji mai yawan gafara ne, mai yawan jinkai. Allah Ta'ala ya gafarta mana, ya ji kanmu, ya yafe mana laifuffukan mu, ya yafe mana kurakuran mu, ya tabbatar da dagadigan mu bisa hanyar harin gaskiya, ya tabbatar da dagadigan mu akan turban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam.
To amin mallan Allah saka alkhairi. Tambayar mu ta farko a wannan rana ta Asabar ta zo ne daga Abdulgani Yusuf wanda ke cewa mallan menene hukuncin yin abota tsakanin mace da namiji a musulunci?
To musulunci ya zo da matakai na yadda kowane jinsi zai samu wato kariya ba tare da ya fada cikin tarkon shedan ba. Musulunci bai yadda namiji da mace waɗanda ba ma'aurata ba, ba kuma waɗanda suke muharramai ba, a ce sun kulla abota ta yadda za su rika haduwa, za su rika rabuwa, za su rika wato yin abin da ya kasance wato namiji da namiji za su rika yi da sunan abota. Musulunci bai zo da wannan tsarin ba. Abinda musulunci ya zo da shi shi ne rabewa tsakanin mace da namiji a gurin zama. Ba a yadda a caccakuɗu ba, a gauraya da juna, kowanne ya zama yana da mahallinsa, ba a wajen wato hirarraki ba ma, hatta a wajen ibada. Ba a yadda mace da namiji su gauraya a guri guda ba. A masallaci aka ce maza su kasance a gaba, mata su kasance a baya. Wato sannan aka sanya mafi alkhairin sahun maza shine na gaba, mafi sharrinsa shine na ƙarshe na baya, kamar yadda mafi sharrin sahun mata shine na gaba, mafi alkhairinsa shine na baya. Duk wannan dan a nuna maka cewa ba a san wato a samu wata goge gogaggeniya ko wata cakuɗeɗeniya tsakanin maza da mata, matukar dai ba akwai abinda Ubangiji Ta'ala ya halatta yin haka tsakanin su saboda shi ba. Wato ya kasance ko muharramai ne ko kuma ya kasance ya kasance ma'aurata ne. To saboda haka zamani da yake zuwa da wasu ɗabi'u da wasu al'adu waɗanda suka saba wa shari'ar addinin musulunci, suka saba wa zamantakewa da Ubangiji Ta'ala ya tsara wa ɗan Adam yadda zai auren ƙasa ba tare da shedan ya shiga tsakaninsu ba. Irin waɗannan al'adu bai kamata a ce musulmi su ɗauke su a matsayin wasu kyawawan al'adu ba wanda za su rika kwaikwayo a kansu. Waɗannan da suke zuwa da waɗannan al'adu, Ubangiji Ta'ala ya gaya mana cewa ba za su taɓa amincewa da mu ba, matukar ba su ga cewa muna bin irin hanyar da suke bi ba, muna rayuwa irin yadda suke rayuwa. Allah Ta'ala ya ce walan tarza ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudu da nasara ba za su taɓa amincewa da kai ba har sai ka bi irin addininsu. Wato ba za su amince da kai ba su yadda a matsayin kai mutum ne wanda ya kamata a girmama, har sai ka ɗauki irin al'adunsu, ka ɗauki irin ɗabi'unsu. Ubangiji Ta'ala yana cewa wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun raba ku da addinin ku, matukar sun samu ikon haka. To ya kamata musulmi da Ubangiji Ta'ala yake irin wannan jan hankali da jan kunne, mai kamata a ce ya yadda ya yi abinda Ubangiji Ta'ala yake nuna masa ya guje shi ba, ya yadda ya yi biyayya irin wani makauniyar biyayyar da sunan cewa wayewa ce su, tunda har Allah Ta'ala ya riga ya jefa su cikin irin wannan bala'i da musiba, sun bar tafarkinsa tintini. Za su so a ce idan halaka ce kasu halaka su kadai, idan kuba ce kar ta same su su kadai, irin abin da irin ta zama ta hada kowa da kowa din nan. Za su so a ce su ga cewa kai ma ka bi irin tafarkinsu. Ya kamata kai musulmi da ka samu irin wannan jan hankali da gargadi, ya kamata ka guje mu wannan. Saboda ka babu wani abu sunan shi abota kawai, sunan shi abota. tsakanin mutum da wata mace wacce ba muharramarsa ba, da wani wai yana suna yawo tare, suna zama tare, suna tafiya su sha ice cream, su sha waye, su yi waye tare, wanda babu shakka dabi'a ce da ba musulunci bai taɓa yarda da ita ba, kuma zai taɓa yarda da ita ba. Al'adunmu a matsayinmu na musulmi ba su kunshi waɗannan abubuwa ba, ya kamata a tsawatar akan waɗannan, kuma masu yin waɗannan su ji tsoron Allah, su san cewa suna yi wa kansu mummunan tanadi ne ranar da za su zo suna nadama ce wacce ba za ta amfane su ba.
Sai tambayar da ta zo daga Buffalowan Suleiman Danbata, yake cewa mala idan liman yayi sallama shi kuma ma mu bai kammala tahiyya ba, to ya halatta ma mun ya karasa tahiyyar da kuma salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya sallamar?
To ɗaya biyu, ko dai kasance limamin wato yana gaggawa, ko ma shi kansa yana barin wasu abubuwan da ya kamata ya bari, shi yasa har ya zama na shi mamu zai zama bai gama ma tahiyya ba. Dan tahiyya a ce ka an zauna da zaman tahiyya kai baka gama tahiyya ba, to babu shakka a in dai ba limamin ne shi tahiyyar tashi yake yin ta ba daidai ba, abu ne zai wahala. Ko kuma ya kasance kai mamu din wato tahiyyar taka wata irin tahiyya ce da ba irin ta sauran mutane ba, shi ne yana yin yadda ya kamata, kai kuma watakila ka dauko wata wani salo wanda ba shi ne abin nan ba. Tunda in liman ya tashi a tahiyyar karshe, bayan ya gama tahiyya zuwa karshenta ya yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Annabi ya ce da shi thumma liyatakhayyar min ad-du'a ya ajabahu, sannan ya zaɓi addu'ar da tafi ba shi sha'awa a lokacin sai ya yi. Wannan dama ce da kai ma za ka gama tahiyyarka har ka samu kai ma kai addu'a, tunda shi liman abin da aka ce yake nan. Idan har ya yi doguwar addu'a kai ma ka samu damar ka yi tahiyya ka yi doguwar addu'a, in ya yi gajeriya addu'a kai ma ka samu ka yi tahiyya, alal akalla ko baka samu ka yi addu'a ba, da wahala a ce kai ka kasa ka yi tahiyyar ka karshe, to kaga zai wahala a ce an samu limamin da yake bin waɗannan dokoki daki-daki, a ce ya gama tahiyya kai ma mu kana bin sa, kai ma kana bin irin waɗannan dokokin, a ce baka gama tahiyya ba ma kai, kaga wannan ba magana addu'a ake ba, tahiyyar ma baka gama ba. Sai dai idan shi ba daidai yake ba, koko a kai ma ka dauko sabon salo ne wanda ba shi aka ce kai ba, saboda cikin ku dole a gane mai kuskure shi kuma shi zai gyara. Idan har liman yana tafiyar da abubuwansa daidai kuma ya gama tahiyarsa ya yi sallama, to da zarar ya yi sallama kai ma sallarka ta zo karshe, babu maganar kai kuma ka tsaya cewa akwai wasu abubuwa da baka karkare ba, sai ka karkare sannan kai taka sallamar, ya nuna kenan kai ba tare da liman kake ba. Annabi cewa inna ma ju'ila al-ibabu li yu'tamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala allahu rabbana sami allahu liman hamidu fa qulu rabbana wa lakal hamd. Wato an sanya libami ne dan ai koyi da shi, dan haka da yayi kabbara ku yi, fa idza kabbara fakabbiru, wannan fa'ul din fa'ul ta'kib ce, fakabbiru wato ku yi kabbara ku bayan yayi, yana gama tashi kuma sai ku yi taku, kaga kenan ba a san a samu wani tazara in yayi kabbara ku kuma ku jira sai kun gama wani abu sannan ku yi taku kabbara, to haka har zuwa karshe zaka dauki sauran ayyukan sallolin duka dora su akan wannan ma'auni, yayin da yayi sallama kuma sai ku yi sallama. Amma irin waɗanda zaka ga wani lokaci ne ban ya dago daga sujjada ya miƙe tsaye, amma shi yana can a sujjada ya ki tasowa wai saboda akwai wasu bukatunsa da ya gama aika su ba, to ba da shakka wannan jahilci ne da rashin sanin mecece sallah. Ko kuma kaga an yi sallama mutane har an fara tasbihi, an fara tasbihi da zikiri, shi yana nan yana ta tahiyya wai shi bai gama abubuwan da yake ba, wannan ya nuna kenan cin gashin kansa yake tare ba tare da liman yake ba, ya saba wa inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi.
Ta sai tambaya ta gaba da take cewa malam shi menene hukuncin rufe idanu lokacin karatun Qur'ani cikin sallah, daga Isyaku ila Ahmad Rami.
To wasu daga cikin malamai suna cewa makruhi ne kana sallah ka rufe idanka, ko hadisi da yake magana cewa ka kalli inda kake sujjada, da cewa hadisin bai inganta ba, amma mutum zai sa idansa inda yake tabbatar da cewa zai fi zama ya samu khushu'i, amma rinsa ido wannan wasu daga cikin malamai sun ce makruhi ne, kamar Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya kawo cikin abubuwan da aka karhanta bai sallah ya rika yi to ya tsaye da sa saboda ka bude idan ka la iyaka dai kasance ka tsayar da ganinka inda ba zai wato jawo maka rashin nutsuwa a cikin sallah ba shi yasa zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake sallah da rigabinan a cikin kaya sutura wacce take da zane a jiki da ya gaba ya ce a cinzo masa wannan wanda ya lura idan sa a bude yake tunda har zanen ya dauka hankalin sa inda a ce rufe ido ake to da ba zai buƙaci canjin zane ba sai rufe idan sa kawai har ya gama sallar sa amma saboda zai bude idan sa bude idan nan nasa kuma zai kai ga sutura da take jikin sa ya ga sutura da take jikin sa wanda kuma wannan zai iya jan hankalin sa har ya fizge masa wani abu na samun khushu'i da ake buƙatar mai sallah ya zama na kodoshe yana da shi saboda haka rufe ido wannan ba ya saba wa sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam
to sai sakon Ali Ubalele yake ce mallan mene hukuncin idan an yi mutum mutuwa ya zauna duk wanda ya zo yi masa ta'aziyya ya rika ba shi kuɗi
to wanda aka yi wa rasuwa akan yakan buƙaci taimako musamman ma a yayin kwanakin da za a yi kafin abin ya lafa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka gaishe Ja'far ibn Abi Talib a yakin Mu'ta ya ce wa sahabbansa isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum qad atahum ma yushghiluhum ku yi abinci ko aika gidan iyalan Ja'far domin yanzu suna cikin abin da zai shagaltar da su ya dauki hankalin su wato ba su da nutsuwar yanzu da za su zauna girka abinci ko fita neman abinci saboda jimami na rashi da suka yi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u li ali Ja'far ta'aman kadan har an yadda ayi musu abinci wani ya fitar da kudin sa ya ba su wanda ba za a ce an yi laifi a nan ba kudin daidai abu ne da zai taimaka musu to amma ba wai wannan yana nufin shi kenan mutum ya mai da wannan musiba ta mutuwa da ta same shi ya mai da ita wata wani jari ne kuma na neman kudi zamana ya baje wato kasuwar sa neman kudi kowa yazo yana jiran ya danko wani abu ya bashi wannan ba shi ake nufi ba duk da ake nufi wanda yake ga zai taimaka to yana da kyau ya taimaka musu saboda ga halin da suke ciki amma da ba shi yake nuna kuma shi ke nan ya zauna wasu kwanaki ana kawo masa kudi har ba ya rika ganin waye ya kawo masa waye bai kawo masa ba yana ganin wani ya bashi wani bai bashi ba wannan ba shi yake nufi ba saboda ka taimako ba a hana ba sau na abinci ne ko na kudi wannan duk yana daga cikin abin da musulunci ya ce a taimaka ma wanda aka yi wa rasuwa domin a lokacin yana cikin jimami ba ya da nutsuwar da zai ci gaba da abu harkokin rayuwarsa kamar yadda ya saba ko musamman in ya kasance mai rasuwar shi ne yake rike daman da gidan shi yake zuwa ya yi sana'a ya nemo musu abin da su ci yau aka ce baya nan to kafin a samu waɗanda yadda za a yi wannan gida ya rike kansa akwai buƙatar a ce ana taimaka ma waɗannan da ya bari har lokacin da Allah ta'ala zai buɗe musu ta hanyar da za su iya taimakawa kansu
sai wannan shi kuma yake cewa malam mene matsayin auren kwarkwara a addinin musulunci
to musulunci ya yarda mutum ya auri wacce take baiwa ce duk da cewa musulunci ba haka yafi so ba tunda in wacce ta zama baiwa ce in ka aure ta kai ba kai ne uban gidanta ba sai ka aure ta to duk inda za ku haifa bayi ne su ma shi yasa ubangiji ta'ala ya ce wanda ya baya da kudin da zai auri ya wacce take ba baiwa ba amma lam yastati minkum tawlan an yankaha almuhsanati almu'minati fa bima malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat wanda duk cikin ku baya da ikon da zai iya auren ya mata katangaggu to babu laifi ya auri kwarkwarori wato yar bayi waɗanda suke mu'minai a ƙarshen ayar Allah ta'ala ce zalika liman khashiya al'anata minkum wa an tasbiru khairun lakum amma fa wannan ga wanda yake jin tsoron in ya zauna babu auren to zai iya fadawa cikin wata matsala to sai musulunci ce to in ka matsu da ka je ka shiga matsala gara ka je ka auri baiwar wani in ya so ya'yan naka ko za su zama bayi ma dai wannan yafi da kaje kaje fa kanka cikin wata matsala zalika liman khashiya la'anata minkum amma karshe sai ubangiji ta'ala ya baka shawara cewa an tasbiru khairul lakum amma ku yi hakuri har Allah ya hore muku abinda za ku aure ya'ya mata wanda ba bayi ba to yafi muku alkhairi da ku aura sannan ya'yan ku su tasu suna matsayin bayi wannan shine hukuncin abinda amma idan mutum bai warta shi ci shi ai kaga ba maganar aure sai dai a ce ai sadaka wacce take bai wasa ce ya siyo ta ko an yi yaki tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba an sabo bayi mata ko aka yi rabon gani mata fada cikin kasansa yaga cewa zai sa ta daka sai ki ta sadaka to in ya sa daka shikenan ba maganar kuma tana sadakar sa kuma ya aura mu ne tana sadakar sa kuma sannan tana auren wani ba zai yi ba in ya aura mu ne to matar wancan ce tana da hukuncin mace matar aure wani wanda yake ba mijinta ba zai kusance ta ba amma in bai aurar da ita ba yana iya yin sadaka da ita in ya yi sadaka da ita da zarar ta haihu ita ake kira ummul walad to a lokacin haramun ne ma ya sayar da ita saboda ba a yarda a raba uwa da ƴaƴanta ba matukar ta haihu shikenan da sunanta sadaka ba mata ba ba ta da rabon kwana irin yadda mata suke da shi na aure amma kuma ba a da ikon kuma daga nan a saida ita ƴaƴanta sun zama mata kariya da ƴaƴanta ƴaƴa ne su ba bayi bane tunda mai gidan shi ba bawa bane to ƴaƴanta ba bayi bane saboda haka suna nan a ƴaƴa a wannan lokaci ita ta samu kariya daga wannan ƴaƴa saboda haka kaga anan ba batun a zo a daura aure ake mutum da daman ya mallaki wannan duk ana maganar lokacin da ake samun bayi din amma irin wannan zamani namu ba maganar wani ya zo ya kawo wata mace ce gashi ko bai wasa ce ya aura boni ƴaƴan da za ta haifa kuma iri ne yake samu shi ma su ma bayi ne bayan sa ne wannan zamanin ya wuce babu wani lokaci yanzu da mutum zai yi irin wannan da'awa kuma ya zama yana kan gaskiya ko ya sa ta daka ga matansa hudu sannan ita kuma ga ta ita ba daki ya ce ya je gari kaza ya siyo ta ko ya je kasa kaza ya siyo ta wannan duk magana ce wacce ba ta da tushe kuma wannan ba zai halatta masa ita ba
sona shi kuma yake cewa malam da Allah wannan ayar ta fi yayi farko kullu amran hakim ana nufin daren nisfu sha'ban ne kuma an ce ko da bin ya kama cikin tafsirin sa
yana nufin ayar da take cikin suratul dukhan da ubangiji ta'ala yake magana saukar da alqur'ani inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munziri fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin ubangiji ta'ala yana magana saukar da alqur'ani yake cewa ya saukar da shi a cikin wani dare mai albarka ce lalle mu ne masu gargadi fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin ta ne ake tantance dukkan wani al'amari wanda yake cike da hikima amran min indina al'amari ne kasancewa sa al'amari ne daga wajen mu inna kunna mursalin lalle mu mun tabbata masu aiko da manzanni wannan aya magana mafi inganci tana nufin daren lailatul qadri shine lailatul mubaraka anan abinda zai tabbatar da haka shine Allah ta'ala ya faɗi cewa a cikin daren lailatul qadri saukar da alqur'ani lailatul qadri kuma a cikin ramadan yake Allah ta'ala ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an a watan ramadan a cikin Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa ubangiji ta'ala ya sanya lailatul qadri yace inna anzalnahu fi lailatul qadr to waɗannan ayoyi guda biyu shahrur ramadan allazi unzila fihi alqur'an da inna anzalnahu fi lailatul qadr su zaka dauka ka hada su zasu fassara maka lailatul mubaraka da ubangiji ya faɗa shi yasa magana ta malamai mafi inganci shine ana nufin lailatul qadri domin duk wata magana da ta saba wa alqur'ani kuma wannan ba karbabbiya bace maganar qurtubi abinda ya a tafsirin sa shine ya faɗi wannan magana ta farko cewa ana nufin ce inna anzalna fi lailatin mubaraka yace ita ce lailatul qadri ita ake nufi anan sai kuma yace wayu qalu amma akwai masu cewa ana nufin lailatul nisfi min sha'ban wato daren abinnan rabin watan sha'ban sannan sai karshe yace magana farko ita ce daidai wato ya rushe ita wannan magana ta biyu saboda haka ya hikai tota ne domin ya yi bayanin rauninta ba wai ya kawo ta ne akan ya yadda ba shi magana da ya kawo a farko ita ce ta cewa ana nufin lailatul qadri kuma lailatul qadri a ramadan yake samun ta ba a sha'ban ba akwai hadisi da aka rawaito wanda yake magana cewa a lailatul nisfi min sha'ban anan ne ubangiji ta'ala yake tantance fi abin da yuqta al ajal min sha'ban ila sha'ban ana yanke mutun ajali daga sha'ban zuwa sha'ban hadisi yana cewa har sai kaga mutun wato yayi aure ya haihu amma a shekarar da zai mutu to wannan hadisi ne wanda yake bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba saboda wannan aya tana nufin lailatul qadr tana nufin lailatul qadr kuma wannan shine ra'ayin al-Qurtubi a cikin tafsirin sa ba wancan abinda aka ya hikaito ba
na'am ku sai sakon Abubakar As-Siddiq Shehu Kurawa yake cewa malam me yake sanya mutum ya istighfara ashiranci
abinda yake sa mutum ya istighfara shine yayin niyyar zai aikata wani abu mai muhimmanci wani abu ne mai muhimmanci a rayuwarsa yake so zai shige shi to sai aka ce in yana in zai yi to yana da kyau istighfara haka hadisin Jabir yake nuna idza hamma bi amrin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istighfara kama yuallimuna as-surata min al-qur'an wa yaqul idza hamma ahadukum bi amrin yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikharata kama yuallimuna surata min al-qur'an wa yaqul idha hamma ahadukum bi amrin falyarka rak'atayn min ghairi fariida har zuwa karshen hadisi ce idan dayan ku ya annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da mu istikhara kamar yake koyar mana al-qur'an kai wato surata al-qur'ani yana cewa idan dayan ku ya himmatu zai aikata wani abu wato ya diniyar aikata wani abu mai muhimmanci saboda haka mutun zai yi tafiya ta neman kuɗi wato kasuwanci ko zai nemi aure ko zai kulla wata alakar kasuwanci da wani abu dai mai muhimmanci wanda yake ganin yana da muhimmanci a rayuwarsa to in zai yi shi to sai ya yi istikhara kafin ya shiga wannan aiki wannan shine abin da zai sa istikhara saboda haka duk wani abu da ka san muhimmi ne da a gurinka za ka yi to ya halatta kai istikhara wanda ita istikhara din sananniya ce da kamar yadda hadisin Jabir ya bayyana ta
to sai a ce ko Umar Safana yake cewa tambaya ta akan hada kafa wajen sauran sallah ne saboda yakan ga wasu manyan malaman harami ba su hada kafafuwansu wajen sallah shine ke cewa ya matsayin yin ko kuma rashin yin yake a sunna
to ban sani ba duk shi malaman haramin sallah ita da su to muqaddara yayi sallah tare da wani ya ga bai hada sahu ba wannan ba shine ma'auni ba a auna ingancin abu ko rashin ingancin sa da cewa wane yayi sai dai da abin da ya tabbata na hujja daga alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ne zai yi idan har ya saba da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam to ba aikin sa zaka duba ba koyarwar da aka yi maka ba babu bambanci tsakanin limamin harami da limamin ugoku duk ɗaya ne limamin ugoku ya bi sunna ma limamin harami kuma ya kauce mata saboda haka hada sahu wani abu ne sananne shi kansa limamin da yake jan sallah kafin yayi kabbara sai ya ce a hada sahu to kaga wanda ya kibi inda ba sunna bane kaga shi limamin harami ya zai rika umarni da abin da ba sunna ba saboda haka wannan sunna ne kuma sunna ce mai karfi kwarai da gaske a hada sahu ba ruwanka da wani malami ya hada sahu ko bai hada ba
to sai Idris Muhazu Udul yake cewa da Allah malam menene cikakken bayani akan yin sittu shawwal
to ban san me yake so ya ji a game da shi ba shin sunna ne ko ba sunna bane sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi yana cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama ramadan thumma atba'ahu sitta min shawwal fa ka'annama sama ad-dahra kullahu wanda duk ya azumci watan ramadan sannan kuma ya bibiye shi da kwanaki shida na shawwal to kamar yayi azumin shekarar gaba ɗaya ne wato mutumin da ya azumci watan Ramadan aka yi Ramadan da shi, sannan kuma bayan sallah yayi azumi shida a cikin watan Shawwal, sawa'un yayi shi a farko ko yayi shi a tsakiya ko yayi azumi shida din a ƙarshen watan, duk ɗaya ne, ko yayi biyu a farko, biyu a tsakiya, biyu a ƙarshe, ko yayi su a jere a jere, ko ya rarraba su, duk abin da dai ake bukata shine dai ya kasance yayi su a cikin Shawwal, wato yayi su a cikin wannan watan Shawwal, to daidai yake da yayi wato azumin shekara guda ɗaya cir, saboda Allah ta'ala yana cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, wanda duk ya zo da aiki mai kyau to za a ninka masa ladansa gida goma kwatankwacin wannan aiki, saboda haka yayi azumin wata ɗaya to a daidai yake da azumin wata goma, sannan ya zo ya yi kwana shida yana azumi, saboda haka kwana shida ɗin nan a matsayin kwana 60 suke, saboda haka kwana 60 sai wata biyu, kaga ga wata goma ga wata biyu, kaga shekara guda kenan. Haka wannan duk yana daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya yiwa ita wannan al'umma, saboda falalarta ta yawaita matsayin ta ya ɗaukaka ranar gobe kiyama, ya kasance mun zo da aiki kaɗan amma kuma lada da yawa, mun yi aikin da wato bai kai aikin da wasu al'ummomi suka yi ba, amma kuma ladanmu ya fi nasu, saboda falalar da take cikin wato aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda ba a same ta a cikin aiko ko wani annabi da aka taɓa aiko a doron ƙasa ba. Yana daga cikin falalarsa cewa al'ummarsa Ubangiji ta'ala ya sassauta musu a cikin wasu abubuwa da aka tsananta wa waɗanda suka gabace ta. ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث ويذو عنكم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويذو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. سورك أن النبي صلى الله عليه وسلم يا زويا وتحل التامن أبوه والنسكي ما سدادي يا أينه هرم تامن والنبي ما سدكيو سنكم يا سوكي من نوين نوين نسكي كم مود قومي ونديكي دا الله تعالى نورس أكم mutanen da suka gabata. Don haka mutumin da yayi wannan babu shakka Ubangiji ta'ala zai bashi irin wannan lada da yayi niyya da yake nema. Allah ta'ala ce lillazina ahsanul husna wa ziyada, wadanda duk suka yi kyakkyawan aiki to suna da sakamako mafi kyau, wato wanda yafi aikin su har ma da kari. Allah ta'ala ya samu dace.
To sai tambayar da ta zo daga Usman Bello Tambuwal, yake cewa malam shin ko akwai wata addu'a da mutum yake idan yana harda wani abu wanda zai taimaka masa akan abu da yake karantawa ya zauna a kwalwarsa?
To a gaskiya babu wata addu'a ingantacciya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wacce take da alaka da hadda, sai wato ana abin ga wata addu'a wanda ita an ware ta cewa in kana son ka haddace wani abu ka kamanta to ka riƙa yin ta. Akwai ruwaya a cikin hadisi a cikin Tirmidhi, amma hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske, wato dhaifun jiddan, wanda hadisin Sayyidina Ali Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya masa wata doguwar addu'a wanda zai yi idan yana so ya haddace abu, amma wannan hadisi ne da shi kansa Tirmidhi da ya kawo shi ya raunana shi, saboda haka ba hadisi ne mai inganci ba. Ita hadda kamar yadda malamanmu suka nuna a cikin littattafai da aka rubuta akan abin da ya shafi al-hifdhul ilm, wato tsare ilimi da haddace shi ne mutum ya kasance ya karance shi da farko, bayan ya karanta ilimin ya fahimta, domin fahimta tana taimakawa da kaso kusan ka iya cewa kaso 50, wato rabi cikin abin da zai taimaka wajen hadda. Wato ka karanta abu ka fahimce shi za ka fi saukin haddace shi sama ka karanta ba ka fahimta, saboda haka in kana fahimta ko Qur'ani ne, in kana fahimtarsa to haddasa sai ta fi maka sauki sama da ake karanta kake ba ka fahimta. To abu na farko shi ne ya zama ka fahimta, abu na biyu ya kasance ka karanta shi a wani lokaci da ba ka cikin wasu shugulgula, wato lokacin da ake samun hululul bal, to ba ka cikin wani shagali, wasu abubuwa ba sa cikin tunaninka, wato ba zai yiwu ka zo kana harkar hada-hadar kasuwa ba, kace kuma hadda kake a daidai lokacin ka shiga kantinka ka dauko bulubul maram ko ka dauko umdatul ahkam ko ka dauko alqur'ani ana masu saya suna zuwa suna saya kuma a duk lokacin masu ciniki suna maka ciniki kuma a daidai lokacin kace hadda kake to irin wannan hadda ba ta cika zama da sauki ba da sauri ba saboda me saboda baka da khulubul ba a lokacin ka raba hankalinka abinda bawushe ke cewa ya raba hankalinsa biyu kana tunanin kasuwancinka kana kuma tunanin haddarka abu na uku da zai taimaka wajen wato a wancan abu na biyu zasu malamai suke cewa ka zabi wani lokacin da babu hayaniya ma a cikin sa kamar a ce bayan asubahi misali bayan asuba sallar asuba lokacin mutane ba su fara fitowa ba an shiga kaya da hayaniya sannan ya zama a cikin guri ne da ba guri ne na jama'a ba shi yasa zaka ga ko a library inda ake walewa domin karatu akan kafa doka ba a san wani ya shigo ko wasu su shigo suna hira saboda wanda yake karatu a gurin ya samu nutsuwa babu wani hayaniya shi yasa zaka ga a dacin zaka ga mutane ana fita bayan gari war almajire da zaka ga tsangayo a bayan gari ake yin su saboda a wannan gurin babu hayaniya da kacaniya ta motoci abin hawa da sauransu to wannan yana taimaka wajen hadda ta shiga da sauki kuma ta tsaya sannan abu na uku wanda yake taimakawa wajen hadda ta tsaya shine mutum ya rika iya maimaita abin da ya karanta to ya maimaita abin da ya karanta domin ya maimaitawa ko da yaushe cewa kalimatu marra laysat mustaqarra abin da zaka karanta sau daya kakkaza ta zai iya tabbata bitikrar yuallamu alhimar ko jaki ne yau da gobe yana sa ya koya ya iya zaka ka rika maimaita abin da kaji sau adadi mai yawa to zai sa tuno shi da zai zama yana da sauki abu na hudu shine ya kasance kana muraja'a to kana muzakara kana bita ce muzakaratul ilmi ihya'uhu ko ihya'ul ilmi muzakaratu yayin da kake muzakara to kana raya ilimi ne to abu na biyar ya zama da kana karantar da shi abinda duk ka karanta ka samu wanda ba su sani ba ka karantar da su wannan sarantar wanda kake kamar zakarsa ce kake fitar masa to sai ya taimaka wajen ya kafu ya tsaya a cikin kwakwalwarka shi yasa duk malamin da yake karantarwa ya fitino ma'aluma dinsa abubuwan da ya rike sama da wanda shi ya yi karatu amma baya karantar da kowa to wannan yau da gobe iliminsa raguwa zai ta yi har ka ga ya dawo kamar sauran awamun nas in an yi magana zai ji ai ko ya taba karantawa amma ya manta saboda baya karantar da wasu to ire-iren waɗannan da dama waɗanda suna taimakawa sannan abu na ƙarshe shine wato al-luju ila Allah saboda kana komawa zuwa ga Allah kana neman Ubangiji ta Allah ya taimaka maka a sujjadaka ko ka cewa Ubangiji ta Allah ya baka ilimi mai amfani Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa rizqan wasi'an wato ka rika addu'a kana cewa Ubangiji ta Allah ya baka ilimi mai amfani Allah ta'ala ce wa qurrabbi zidni ilma kace Ubangiji ta Allah ka kara min ilimi wannan duk zai taimaka wajen wato haddarka ta tsaya amma kasancewar akwai wani hadisi da aka ce sunan shi hadisin hadda ko addu'a sunanta addu'ar hadda wannan ban san ta ba kuma abinda aka rawaito a wannan babu bai inganta ba
sai tambaya ta gaba da ta zo daga Abu Sadiq yake cewa malam da Allah ni ne na samu jami'in salal asar na samu raka'a biyu to ban san liman zai yi ba'adi ba da liman ya sallama sai na miƙe domin na cika sa abin da na rasa sai kuma na ga ya tafi sujjada to a wannan hali malam ya zan yi
eh to ai yadda kai din shine ya kamata da mun kai ita sujjada ba'adi wanda ake yin ta bayan an yi sallama mutum yana bin liman sai ya kasance liman ya wato ba'adi ta kama shi saboda haka idan aka gama sallah kai kuma ka zo masbuki wato an tsere maka da wasu raka'o'i ko da raka'a ɗaya ko biyu ka shigo sallar shi liman zai yi ba'adi saboda haka da ya sallama kai da sauran raka'o'i a kanka ba za ka yi sallama ba dai ta sallama ka fita daga sallah ne kwata-kwata kai sallama da sallah to kaga kai baka gama ba ba za kai sallama da sallah ba shi liman ya gama rako'in da aka dora masa zai wannan sujjada bayan sallama to saboda kai yayi sallama sai yayi su to kai in kai sallama za ka tashi ka ciko wadannan rako'i ba tare da kai sallama tare da liman ba in ka ciko su kai ma kai tahiya kai sallama to sannan sai kai raka kai sai sujjada ka tabadi saboda kai yadda kai din hakan ya kamata daman kai ka tashi ba tare da kai sallama ba sai ka tashi ka kawo rako'i da suke kanka in kai sallama sannan sai kai badi
to sai Sulaiman Gambo Idris yake ta malamai ne hukuncin ladanan da idan ana sallar tahajjudi in an zo wurin sujjada ne kun yi kabbara sai ya ce sujjada
to ni ban san inda ya samu wannan ba shi ba ladan kamar liman ne abinda liman yayi shi zai in liman cewa ya sujjada to shi ba sai ya ce sujjada to amma liman bai yayi liman kabbara yayi ya tafi sujjada saboda ka kai ba kabbar sa sai kai kabbara ka tafi sujjada kamar sauran mamu da za su yi kabbara ne su tafi sujjada amma ka ce sujud wannan ba shi da asali
sune ce assalamu alaikum malami nene hukuncin waɗanda suka yi sallah a ranar talata bayan kuma al'ummar musulmi sun yi a ranar laraba kuma sun aje azumi amma ba su yi sallar idi ba daga malam shamsu
to wannan sun saba wa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yafturun nas azumi ranar azumi ita ce ranar da mutane suke azumi ranar ajewa ita ce ranar da mutane suke aje azumi saboda ka su sun saba wa wannan zama da su sun fita daga sauran ummomi na al'umma sun yi wa kansu ranar su daban ta aje azumi kuma in har ka aje azumi kashe gari idi ne a wurinka me yasa to ba za ka yi idi ba kuma kada ka yi idi tare da mutanen da kake yadda cewa idin su daidai ne haka wannan wani abu ne bambara kai haka marar tsari marar ma'ana idan mutum shi ya ga wata da kansa dan galibi ma za ka ga wannan wanda suke wannan bankaurar ba wai su suka ga watan ba gaya musu akai ba sharadi ba ne a musulunci dan an ce an ga wata kuma dole sai an yadda daga nan wasu sai ka ji an ce sai ka ji wani yana cewa ya ba za a aje azumi bayan an ce an ga wata abu kaza an ce an ga wata abu kaza dama ba yadda za a ce a duba wata ba a samu wani ya ce ya gani ba to amma ba sharadi ba ne cewa duk sanda aka ce an gani shikenan kuma sai an yadda daga nan annabi ya ce wa in shahida shahidani fasubu wa aftiru wa in shahida shahidani idan aka samu shaidu guda biyu to shaidu guda biyu kuma duk shaida ana buƙatar a zama mai adali ne kamar Allah cewa shaidu zama ya adali minkum sai an samu adalci to sannan kuma akwai tambayoyi da su masu duban wasu kuma to wanda za su karɓi shaidar akwai tambayoyi da za su yi mutum yayin da ya ce ya gani tambayoyin nan suna iya kaiwa ga a fahimci cewa ganinsa kuskure ne ba wata ya gani ba dan za su tambaye shi a inda ya gani shi da irin tsayuwarsa da waye da waye to wani wajen wannan bayanin zai yi wani gurguwar bayani sai a fahimci cewa kawai idansa ne yake wata wani abin haki haka a idansa ya rika ganin kamar wata ya gani ko kuma ya tabbata ba adali ba ne ba a samu wanda suka yi masa tazkiya ba a cikin al'umma so kaga ba za a karɓi shaidarsa ba ko ya zama akwai wata ƙarida mai ƙarfi wanda za a iya dogaro da ita wajen sukan shaidarsa ko da adalin ne ba wato a iya samun wata ƙarida wata alama ko wata shaida mai ƙarfi wacce za a yi amfani da ita daga cikin ƙara'in masu ƙarfi da za a iya sukan ganin wata da shi akwai ƙarida ta ilmul falak ilmul hay'a a ce masana ilimi na falaki na hay'a sun yi ittifaki akan cewa nahiya kaza ba zai yiwu ba a iya ganin wata bil ainil mujarrada ko da ya yi ranar tsayuwarsa ce wato ranar rabuwarsa ce wiladarsa ce rabu da rana amma saboda rabuwar ba za ta yi nisa ba zai yi tazara da rana ba saboda ka a daidai lokacin ba zai yi ido kwayar ido wannan a gan shi ba to kuma shi azumi ba a ɗaukar shi don kawai an samu wilada ko aje shi don an samu wiladar wata sai an samu ihlal shi yasa ake kiran watan hilal wato hilal shine arrafa ya dago inda ido zai gan shi to idan ya kasance ido ba zai gan shi ba wani lokaci hatta idan da za a kara masa karfi da na'ura ba zai ganshi ba, kaga ba ganshi da ido ba, wanda shi wannan kuma gani na ido din shine aka alakanta ibadar da shi, ba wai tabbatar tsayuwar watan ba. A ilimance su kansu suna gaya maka cewa watan a yau zai tsaya amma ba zai gano ba. To wannan kuma ilimi ne wanda yake da kik jiddan, wato ilimi ne wanda yana da ka'idoji, kuma sannan ka'idojin suna da karfi kwarai da gaske. Shi yasa ga malamai kamar Ibn Taymiyyah yana faɗa a wasu wurare a cikin fatawansa, yake cewa da wahala ka samu cewa masu ilmul hay'a su yi ittifaki kan wata magana, ko galibin su yi faɗi wata magana kaga cewa ba haka take ba, da wuya ne, saboda alamomi ne. Yake misali yace kamar ka san yau rana kaza gobe kaza, ce yau muna asabar gobe lahadi, misali wannan ilimi ne wanda in dai har ka san yau wace rana za ka san gobe wace rana za ta kasance, ba a cewa gaibi ka sani. So idan har aka samu irin wannan bincike, musamman ma yanzu da abubuwa aka kara samun ci gaba wajen bincike, aka samu wannan bincike suka yi bayani watakila ma na kasashe daban-daban wanda ba su ma zauna a guri guda ba, bare a ce wani ne ya fi zaƙin baki ya rada musu wannan ra'ayi, a'a wasu kasashe ne daban-daban, masana na wannan kasar da na wancan kasar da suka ce za a iya samun gudanar wata amma ba za a gano ba, suka buga suka sanar. To ba daidai ba ne kuma wani ya zo ce shi an ganshi a nahiyarsa, saboda haka dole sarkin musulmi ya yadda, dole a ji azumi ko dole a tashi da azumi, saboda haka wannan abubuwa ba abu ne da kawai shi kiran kowa daga magari zai kawo magana kuma a yadda da ita ba. Akwai ilimin muka da ake aiki da su wanda za su taimaka wajen a iya tabbatar da gaskiyar shaida ko a rushe ta. Shi yasa sai ka samu ma abin takeici, da yawa waɗanda su fi rigimar cikinsu ba za ka ga wanda ya gani ba, wani ma ba ga wanda ya gani, ba wai shi bai gani ba, bai ma ga wanda ya gani ba, sai ce ai an ce a Sokoto an ganshi, ai an ce a Kazaura an ganshi, an ce a ina an ganshi, an ce duk abin yake karewa, amma shi bai gani ba kuma bai ga wanda ya gani ba. Shi ma haka ya gani, musamman yanzu da social media din nan ta kara fantsama ta yawaita, wani ya rubuta a cikin Facebook a shafinsa cewa mu a garinmu an ce an gani shikenan. To kaga sai ya shiga zanawa, an ce an gani a Zaria, an ce an gani a Bukur, an ce an gani a ina ne a ina ne, sai ya shiga zanawa garuruwa, ya za a ce ba za a je azumi ba. So abubuwan yana da kyau a fahimci wannan, kuma malamai su yi mutane bayani kan irin waɗannan abubuwan, ba haka ba yake sake shi kuma shikenan, daga kaci an ce an gani shikenan. Kuma shi sarkin musulmi ne, shi ma ba shi yake zauna ya yi hukuncin an gani ko ba a gani ba. Sarkin musulmi yana da kwamiti ne, ya kunshi malamai, ya kunshi masana harkar falaki, ya kunshi duk dai wani mutum da ya kamata a sa shi wanda zai yi gaskiya a cikin labarin nan, akwai shi a ciki. Saboda kaga ashe abu ne wanda ana yin shi da ka'ida. Sarkin musulmi ba zai ketare abin da su ya ce su tsaya su yi wannan aiki, kuma suka yi suka kawo masa report, kawai wani daga wani guri sai bugo sarkin musulmi ko aiko ya ce kawai an gani, kawai sarkin musulmi ka faɗa an gani. Ya rumura wacce kwamitin da ya sa doya zama aikin banza, me yasa zai zaɓo su ya ɗora musu wannan nauyi? So wannan abin da shi bai tambaya ke faɗa ba ya da wani wajahi.
Kina da zamu ɗauki tambaya ta ƙarshe da ta zo daga Shu'aibu Sarif Garzo, yake cewa shin malam ya halatta a rufe mutane biyu a kabari ɗaya, misali kamar jariri da mahaifiyarsa ta rasu wajen haihuwarsa, shi ma ya rasu a ɗansa a rami guda?
Asali shine kowane mutum a yi masa kabarinsa sai in akwai larura, za akwai larura da za ta sa a hada, to babu laifi a hada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada qatla Uhud, wanda aka kashe su a yakin Uhud, ya hada su, yakan hada mutum biyu a cikin rami daya, amma akan gabatar da wanda ya fi falala, saboda ya fi hadda Qur'ani ko ya fi wata falala. So in akwai larurar da za ta sa a hada din, babu laifi da a hada, amma al'aslu shine kowa a yi masa kabarinsa.
Tuma lalai sakarar kare masu aro duka a nan muka karshen shirin a wannan rana, sai kafin mu sallama da ku kuma ku za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta kan lambobin mu na 0800 0555443 da kuma 0707778462, sai kuma 0703604455. Haka zalika za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin cikin adireshin mu na email ana wato fatiyarrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatiyar rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Kuma dai a rika kokari ana aika da tambayoyi waɗanda suke masu ma'ana, waɗanda za su amfanar da mai tambayar da kuma waɗanda suka saurari amsar tambayar. Amma dai shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimu, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano, wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Bashir da sun gaggo da taimakon Bazir Shehu da Latu suka tattara masu sauti na na'ura. Ina shigar sassan nake cewa mu kasance lafiya.